الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان هو بركانمو da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato al-ikhtilaf fi at-tafsir ko fi ilm at-tafsir asbabuhu an gane ko wa anwa'uhu wa atharuhu wa kayfiyatu at-ta'amul ma'a wanda darasi ne wanda yake nuna cewa ai bayani kan sabani da ake samu a wajen malaman tafsiri sannan ai bayanin nau'ukan sa da kuma sababin sa muna gane ko yawa da kuma yaya ne ake mu'amala da sabanin da ake samu wajen malaman tafsiri tafsilan wa tatbiqan da an ce tafsilan ka'idodin da malamai suke bi tatbiqan kuma yadda ake yin abin wato abin nan a aikace wanda kuma mun yi karatu akan wannan a darussan da suka gabata mun gane ko to wannan shine darasin mu na 21 to kuma shine darasin da za a shiga wajen dirasa tatbiqiyya can an yi dirasa ta'siliyya daga asali ne kinan qawaid kinan ana kiranta dirasa ta'siliyya ana kiranta dirasa tatawatu tanziliyya daga tanzir ni nazara yunziru tanzira ma'ana ya az qaida ana kiranta kuma dirasa taqidiyya daga alqawaid muna gane ko yawa to kafin mu shiga cikin karatu gadan-gadan zamu fadi wadansu abubuwa masu muhimmanci kwarai da gaske mun fadi cikin darussan da muka intafada suka tattauna kan sabanin malaman tafsiri musamman dirasar ta'siliyya akwai littafi wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske shine at-tahrir fi usul at-tafsir wanda دكتور استاذ الدكتور رين يضياد استاذ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطياع يا تتونا اكن الاختلاف ده اسبابه تو wannan idan mutun ya diba a tabaa da take hannuya wadda ta markaz al-dirasat wal ma'lumat al-qur'aniyya ne bi ma'had al-imam al-shatibi wannan ita ce wadda take hannuna daga safha ta 243 zuwa safha ta 266 ya kawo bayanai masu muhimmanci game da ka'idodi na sabani na malaman tafsiri mun gane ko idan kuma abin da ya shafi dirasa ce wanda anka wasta a kwarai akwai littafi da mun kai bayani wanda shi ba mun fito ka'idodi masu yawa cikin sa ikhtilafu al-mufassirin asbabuhu wa atharuhu doktora da aka rubuta a kasar Saudiya ta wato doktor Abdullah Al-Funaisan an gane ko yawa to waɗannan littattafan idan mutum ya same su guda biyu ba dole sai su ba waɗannan za su taimaka wa mutum ne wajen sanin abin nan abubuwan da za su taimaka mai ya san ka'idodi in an ce an yi sabani saboda mutane suna rikicewa an ce an yi sabani an yi sabani sai kaga wani yana ganin kenan shin me yasa aka yi sabani bai san dalili ba kuma bai san kalan nau'in sabanin da akwai ba sannan ya san sabanin ya ake mu'amala da shi ko a cikin littattafai ne na tafsiri ko a cikin littattafai ne na hadisi ko a cikin littattafai ne na fiqh duka an yi littattafai kan wannan saboda shi sabani na fiqh an gane ko ba sabani ne na aqida ba da an ce malaman fiqh sun yi sabani a'a shi fiqh hukumce hukumce ne ana iya ai sabani sabanin ba wani lokaci sai zaman to lafazin su ne ya bambanta amma ma'anar duk guda ce mun gane wannan da kyau ko to dan haka mun ka zabi wannan karatu don saboda a gabatar da shi kuma za mu yi aiki da wannan littafi musamman na Musa'idu Qayyar safha ta 263 na ya kawo talkhisin ka'idodin da mutum zai aiki su a lokacin da aka yi samu sabani muna gane ku amma wajen dirasa tatbiqiyya sai mun ka ce za mu zabi wato abin nan tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari an gane ko Ibn Jarir al-Tabari shine zamu yin tatbiqin mas'aloli domin ya kawo mas'aloli sun kai mas'ala 2000 kai wadanda zai ce maka ikhtalafa ahlu at-ta'wil ikhtalafa ahlu at-ta'wil ikhtalafa ahlu at-ta'wil kuma littafi ne wanda yake mawsu'a ce yana da fadi kwarai da gaske to sai ka iske dalibin ilimi in zai mu'amala da shi sai ya rikice saboda dalili bai san yadda ake sai ka karanta cikin qawaidul bahs wanda malamai suka faɗi da ake yin at-ta'amul ma'a ummahatil kutub manyan littattafai akwai yadda ake mu'amala da su manyan littattafai cikin ilimin tafsiri ko ilimin hadisi ko ilimin fiqh ko ma ilimin lugha su waɗannan littattafai ne maraji ake kiran su da masadir sai in mas'ala akwai sabani kake komawa cikin su sai ka tattaro maganganu kai takatace amma in ka ce zaka dauke su kai karatu sai zaman to baka gwanewa sosai saboda kahin ka karanta mas'ala 1 2 3 ka gaji amma idan kana da mas'ala 10 ka koma cikin su ku ce sai ka tattaro maganganu kai sai sai ka samu wato waraka muna ganewa kenan yanzu littafin Dr. Musa'idu Qayyar na Hudibadi da kuma safha wagga a wagga tabaa safha ta 263 zaka taimaka maka kwarai da gaske sannan kuma za mu yi amfani da littafi na Ibn Jarir al-Tabari shine akbar mawsu'a saboda yadda yake yawan kawo maganganu da irin asarkin da yake kawowa in ba dalibin ilimi ba ya san yadda ake mu'amala da shi zai zama to kahin ya karanta safha 1 2 3 ya gashi amma da ya san yadda ake yi a tsara da shi ka iske baya wahala tunda in ya san matashi ya karatu an ce ikhtalafa ahlut ta'wil to daga ne ya san matashi ya karatu kenan magana 1 2 ko 3 akwai to in ya samu magana nan 1 2 ko 3 ko 4 don akwai inda ma ya yi 2 ko 3 sai ya diba to ko wace magana asar nawa aka karkashin ta asar 2 ko 3 ko 4 waccan 2 ko 3 ko 4 kaga shikenan fahimta ta zo maka da sauki saboda rashin sanin yadda ake tattaunawa ko bincike yana saurin gajiyar da dalibi muna gane ko sannan kuma akwai malaman da sun kai mata tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari aiki da asarkin shi kamar Ustaz Dr. Abdullah bin Muhsin al-Turki wanda yayi zama shugaban majalisar malamai ta duniya a ƙasar Saudiya rabitul alam al-islami yayi tahqiqi na asar nashi sannan kuma banda shi akwai abinda Sheikh Ahmad Shakir amma shi ina ganin bai kare ba Allah ya masa rasuwa akwai kuma Mahmud Shakir shi ma yayi tahqiqi na littafin na Ibn Jarir al-Tabari a ƙasar Libya a kulliyatul da'wa al-islamiyya ta kasar Libya akwai wani doktor dan kasar Sudan da ya bincike yana karantarwa nan jami'ar Sai ya bincike kan abin nan rijal na Imam Ibn Jarir al-Tabari doktorakin tana kasar Libya a kasar Libya a kulliyatul da'wa al-islamiyya sannan kuma akwai yanzu ustaz doktor Hikmat Bashir wanda abin nan ne professor ne na tafsiri da yake jami'ar Madina ta manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana ga aiki kan yayi aiki kan Ibn Kathir kuma takhrij kenan da asar na Ibn Kathir ko tahqiqin su sannan kuma yana ga aiki kan tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari ban san dai ko ya karasa shi ba don yana ga aikin muna fatan in bai karasa ba Allah ya bashi iko ya karasa an gari ko to wannan dai waɗansu littafai da za su taimaka maka don saboda in ka ji yadda ake bayani kan asarkin ka kuma can saboda ta ce yadda asarkin suke mun gane ko yawwa to kenan yanzu wannan kamar shimfiɗa ce saboda ɗalibin ilimi ya san yadda zai tunkara al'amura muna gane ko ba haka ne ake tunkara al'amura ba to da yake Ibn Jarir al-Tabari mawsu'a ce sai muka ga ita ce kamata mu ɗauka mu yi tasbiki mu ga ka'ida ka'ida guda ce ta al-ikhtilaf da asbabuhu an gane ko da anwa'uhu asbabuhu da kuma asaruhu ma in sun zo da kaifiyatu ta'amul ma'a duk cikin wannan ka'idan ne zamu shiga cikin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari an gane ko to dan haka inda zamu fara bayani game da su waɗannan abubuwan za mu shiga ne game da inda Ibn Jarir al-Tabari ya kawo muqaddima saboda ba a shiga cikin karatu ba a dauki muqaddima ba an gane ko yayi muqaddimomi daban-daban kan tafsiri saboda kada ka shiga baka san yayi littafin shike ba ya akai magana kan shi ko ko menene shi mai littafin yayi bayani kan su irin waɗannan ana kiransu muqaddimat fi ilmi tafsir an gane ko to yayi bayani kan muqaddima ta farko inda yake shi Ibn Jarir al-Tabari al-qawlu fil bayani an ittifaq ma'ani al-Qur'an wa ma'ani mantiq man nazala bi lisanihi min wajhi al-bayan to kaman nan wanda muqaddima dai zan ji bayani ne kanta kenan bayani kan fil bayani an ittifaq ma'ani al-Qur'an wa ma'ani mantiqi man nazala bi lisanihi min wajhi al-bayan wannan yana son yi bayani ne kan dacewar ma'anar alqur'ani da dacewar yaren larabci tunda qur'ani ya sauka da yaren larabci an gane ko waddalalatu ko waddalalatu waddalalatu ala anna zalika min Allah azza wa jalla wanda yake nuku abinda yake nuna cewa alqur'ani daga wajen Allah yake wa huwa alhikmatu albaligha shine hikma ta karshe matuka ma alibanati tare da bayanin an fadli ma'ani alladhi bihi ba'ila alqur'an sa'ir alkalam abinda zasu nuna alqur'ani ya bambanta da sauran maganganu ma'ana duk da yake alqur'ani ya sabka da yaren larabci kalimomin da qur'ani ya sabka da su na larabci ne amma kuma ya an kai laraba ba su yin alqur'ani kahin ma a shiga sauran yarurruka tun da ya ce zan ce yarurruka to kaga wannan bayani ne muqaddimat ake kiran su ibnu ashur kaga shi ma yana da wannan muqaddima ibnu juzay al-kalbi yana da muqaddima cikin ilmin tafsir duk jama'a malaman tafsiri galibi suna yin wadannan muqaddimat kin don ka gane ilmin tafsiri kuma don su gwada maka menene manhajin da za su tafi akan shi dan kaka ce karanta littafin su baka san ka'irorin da sun kai aiki da su ba ka kuskurantar da su ko kai musu ƙarya yana daga cikin abin da dalibai suke mantawa da shi duk littafi ka karanta muqaddimar littafin ka ga ne yaya ka'idodin da littafin yace zai tafi akan su dan saboda ka gane in ya faɗi kaza ya saba ma ka'idar da yace zai zo akan ta ko bai saba ba me ya dalilin wallafa littafin a wani shekara mai kuma an rubuta mai littafin yan rayu to waɗanda abubuwan da buƙatar kasan su amma mun sai ka ga mutum ina karatun muqaddima da sihir sai ya dauke shi shirmi kuma shine ko da baka da lokacin karanta littafi ka karanta muqaddima ka karanta sihir ka fahimce shi a jumlaci sannan muqaddima ta biyu yace alqawlu fil bayani an al-ahruf allati ittafaqat fiha alfaz al-arab kenan bayani na bayanin haruffan da an gane ko allati ittafaqat fiha alfaz al-arab wadda lafuzan larabawa sun ka dace wa alfaz ghayriha da lafuzan wadansu abinnan ya rubuka kenan min ba'di ajnasil umam daga jinsin sauran al'ummomi wanda matsala ce kaga in baka santa ba akwai matsala nan wanda matsala ta ijazi ce ya kawo ga tafarkon nan wanda yace inda yace ma al-ibana an fadli ma'ana alladhi bihi bayan al-qur'an sa'ir al-kalam nan ya sai ku ijazi ne da fadlu kalamillahi ala kalamil al-makhluqat nan ijazi ne yake zance wanga unwani yana magana ne kan al-ijazul qur'ani an gane ko al-lafzi wal bayani nan kuma yana son ya kawo wata mas'ala ce cikin ulumul qur'an da usulul tafsir a iske wadansu lafuzza ittafaqat fiha alfazul arab kalimomin larabawa sun dace wa alfazu ghairi hada lafuzdan wadansu wadanda ba larabawa ke dan ba cikin yaren larabci ba min ba'd ajnasul umam sashal yare na sauran mutane nan wata mas'ala ce an ce alqur'ani ya sabka da mi da yaren larabci to kuma sai a iske waɗansu kalmomi a ce ba na larabci ba ne to sai malamai suka yi magana Allah ce inna anzalallahu qur'ana arabiyyan kadi ba sai al itqal fi ulumil qur'ani ba musyuti ya kawo wannan to shi na sai waɗansu sun ka tafi cewa abu na farko tahriru mahallin niza yana daga cikin abin da ake son dalibi ilmi ya gane tahriru mahallin niza duk mas'alar da za a tattauna in ba ai tahriru mahallin niza ba karshen ka bata lokaci kawai za a yi shine duk malamai sun yarda kalimomin da an ka faɗa na sunayen al'ummomin da sun ka gabata waɗanda ba na larabawa ba to ba larabci ba ne Nuh annabi Nuhu wannan lokaci babu yaren larabci bisa doron ƙasa kenan sunan annabi Nuhu ba irin su ake magana ba larabci ba ne amma Qur'ani ya kawo shi sunan Nuhu. Muna gane ba, wanda shi al'ada ce ta suna, in za a dauko shi za a dauko shi cikin yaren da aka dauko shi, yana yiwa a dan canza shi, yana yiwa kuma a dauko shi yadda shike. Muna gane ba, yanzu in tambaye ka alaran ba, ni na sunan WhatsApp da Hausa. WhatsApp to ai ta English ma WhatsApp ake cewa. Eh, abin aika sako to ai ba daga gare shi ake sauka sako ba. Abin da shi maka sauki ka ce WhatsApp. Kuma WhatsApp muttafaqun alaihi ba Hausa bane. Turanci English ne. Duk da turawan Faransa WhatsApp suke cewa. Shi ko WhatsApp daga what ne? Kuwa da English what do you mean? Shi ko app kalma ce tana nufin sama da English. P-U-P WhatsApp menene asama? Kaga yanzu inda na ce maka mina na asama. Ni ba gani ba. Amma wani mustalah ne wanda ko can da a English kafin a yi WhatsApp sai an kace maka WhatsApp ko WhatsApp what is app ne shine WhatsApp. Is kin ne an kace ikin. Kaga ko turawan English kafin bayyana shi an kace musu what is app ba su fahimtar wannan abin da a cikin sa duka. Muna ganewa to kenan tahriru mahallun niza a cikin wannan mas'ala dukkan kalmomin da ya kasance ba asalin su larabci bane dan Qur'ani yayi amfani da su nan dan an ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ba kan su ake magana ba. Muna ganewa to amma banda su kamar wadansu kalmomi nan Ibn Jarir at-Tabari ya kawo misalan su. Yanzu kaga kamar yanzu kalima ta inda anka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi al kiflani ay adda'ifan wasun ka ce bilisanil habasha asalin wannan yare ne na mutanen habasha mutanen Ethiopia kenan duk da yake ba Ethiopia kadai ba Ethiopia da Eritrea wannan yanki ake ce ma habasha a wancan lokaci kama kuma inda Allah subhanahu wataala ce inna nashi'atal layli wasun ka ce nashi'a bilisanil habasha yare ne mutanen kasar habasha an gane ko ya jibalu awibi ma'ahu sun ka ce kalima ta awibi ai ba ma'ana sabbihi bilisanil habasha. Muna ganewa in ka diba cikin littafi na Imam Suyuti ya kawo ma nazala babu yake bilisani ghairil arab da wa ma wala sala bilisanil arab kama bilughatil arab wanga kalma sai a ce mata kabila kaza ce wanga kalma sai a ce mata kabila kaza ce in ba ka karanta da itqan fi ulum alquran ba baka gane wannan to anan abin da muke son mu gane malamai sai suka yi sabari sun kace tunda an ce arabiyyan koda wata kalma an iske ta can cikin wani yare wanda ba larabci ba sai an ka iske ta cikin qur'ani to yanzu ta zan larabci tunda qur'ani yayi amfani da ita abin da Imam Shafi'i yake cewa kenan. Muna ganewa eh yawa wadansu daga cikin malamai su ko suka tafi shan tawarudul lughat ne an ka samu ba mu da wani sanadi da yake nuna kamar yanzu in kalma mun san asalin ta ba larabci bane kenan tunda ta shigo cikin alqur'ani ta zan yare lafiya tunda Allah ya ce nazo na qur'anin arabiyyan to in kalma an kai sabani an kace a'a wagga kalma ba'a da tabbacin ba larabci bace kamar yanzu irin wagga kalma ta nashi'atal layli wasun kace daga nasha'ana babu rancen wani abu a ce daga lisanul habashi an ka dauko ta shin yaya ne ita ko za a mu'amala da ita tunda tana yiwa ta larabci tana yaba ta larabci ba wasun kace a'a asalin ta ta larabci ce don an ji wasu na fada bai zama hujja akan cewa ta su ci mun ji da dai na biyu sun kace a'a tana yi wa larabawa sun karbo ta ne daga garin su suka yi amfani da ita lokaci mai tsawo sai ta sauka cikin Qur'ani kina ta koma larabci wasu sun kace a tawarudul lughat ne tawarudul lughat shine wani lokaci sai ka iske wani yanki suna amfani da wata kalma wasu suna amfani da wannan kalma ba a taba sawa tsammanin haka ba sai a zo kaf sai a hadi kamar hakukan kada kaga hakukan kada in ya bude ai rarrabuwa suke yi kar sai ka annaba su haduwa kaf sai su gani to kamar haka na wasu na amfani da wannan kalmar wasu na amfani da wannan kalmar sai Allah subhanahu wataala ya sace mu sai an kadu sai an kasa tsammanin laraba dokuwa da sun kashi ko tawarudul lughat ne mun gane wannan to na baka talhisin wannan sai ka kuma cikin littafin usulut tafsir da ulumul qur'an musamman al itqan fi ulumul qur'an dan ka gama ganganu yadda zaka tantance su in dogon bincike zaka yi kai dogon bincike abu na uku ibnu jarir at-tabari ya kawo al qawl fi al-lughati allati nazala fiha al-qur'an bil lughati al-arab cikin yaren larabawa an gane ko shin su wane ne al-qur'ani ya sabka da yaren su an gane ko tare da cewa su larabawa suna da sabani tunda an san ba kabila guda bace an gane ko to ba kabila guda bace su kan su kabilo ne cikin kabila guda ma zaka iske akwai bambanci in ka tanyi cikin littafin ansab al-arab zaka ga akwai al-qaba'il bayan akwai al-qaba'il sai ka iske akwai al-butun in an ce batsanu ba ciki aka nufi bane butun wani yanki ne karami cikin kabila sannan kuma akwai al-fakhadhu fakhadhu cinya ko da suke cewa ko ka tattara shi ma wani yanki na karami cikin kabila an gane ko to haka ne suke daban-daban kadiba cikin wajen ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimul khabir kadiba cikin ad-durrul masul kadiba cikin adwa'ul bayan kadiba cikin jalali ne ma ina gani ya kawo bayani ne kan wannan kadiba kaga yadda ake rarraba waɗannan abubuwan to sushin da an kace Qur'ani yanzu ya sauka da yaren larabawa an gane ko tunda ya sauka da yaren larabawa shin shi Qur'ani ya sauka ne ga dukkan yaren larabawa koko da sashen su tunda an ce bilisanin arabi muhim shin Qur'ani ko wace lugha ta larabci sai da ya debo cikin ta tunda babu lugha guda wadda ta hada su koko ta kare wanda mas'ala ba su in ja dogon bayani kanta amma abin da ke so na ci shine cewa Qurayshawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin Qurayshawa yake wannan babu shakka da shi sai malamai suke cewa lugar da Qur'ani ya sauka da ita ita ce take hada dukkan larabawa mu mai hankalin mu da kyau irin waɗanda abubuwa da su ake kawo shubuhuhi da dama waɗanda kana ganin ka karanta Qur'ani ko ka san abun ga sai a zo maka da shubuhar da zata maida ka karatu ka koma jiru tunda yayin ka tambaye ka to larabawa suna da yawa kuma an ce Qur'ani ya sauka bilisanin arabi mubin to da yaren waye sauka sai kai tsuru-tsuru da idanu ko kai kukuru da idanu jama'a Bahaushe amma abin da ya kamata mu gane ita Makka ta zamanto capital ce ta larabawa saboda su larabawa Qurayshawa nake son in ce ta koyi abin da larabawa kinan Qurayshawa sun zamanto su ne a Makka duk da yake ba su kadai bane to amma Makka saboda Allah yana nufin sako na ƙarshe ya sauka a cikin ta kuma da yaren larabci sai ya sa Makka ta samu abu biyu waɗanda da su ne ake samun jagoranci da ci gaba a duniya Allah ya haɗe su duk ƙasar da ba ta tabbatar da waɗanda abubuwa guda biyu ba zancen ta yi tunanin ci gaba kamar shi li ila fi quraish talatami saboda sabon Qurayshawa ila fihim rihlatash shita'i was-sayf saboda sun yi sabo nami na tahiya ta hunturu an gane ko sanyi kenan was-sayf da lokacin zafi suna zuwa kasuwanci sai ce mi falyabudu rabb hadha al-bayt su bota ma ubangijin wannan daki shi yasa waɗannan kafirai da suke cewa ai Makka ba bori na akai ga bakin daki ga an samu daki bakin kalli ana ce waya sai ai da shi da bori guda a'a ba dakin ake bauta ma ba muna gane ba falyabudu rabb hadha al-bayt su bauta ma ubangijin wannan daki mu Allah ne umurce mu ji dakin ba shi muke bauta ba alladhi at'amahum min ju'a Allah shine ya ciyar da su ya raba su da yunwa wa amanahum min khawf Allah ya tsare musu daga mi daga tsoro ashe Makka kadiba cikin ar-rahiqul makhtum litahiri na Imam Mubarak Fori an gane ko wanda ya ci ja'iza ta ilimin sira ta duniya lokacin da an kai konkur a rabin al-alamul islami wanda lokaci ya samu kyauta wadda ta za'in an canza ta da kudin yanzu tana iya kai kasu kusan kamar miliyan 80 zuwa miliyan 100 an gane ko da an kai konkur na sira ko mu ce competition da wanda bai san konkur ba an gane ko sai ya kawo halatul arab qabla al-islam halin larabawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce qabla bi'thati nabi sallallahu alaihi wasallam tunda musulunci akwai shi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna gane ku halatul arab al-ijtima'iyya halatul arab al-iqtisadiyya halatul arab al-siyasiyya kafin al-qur'ani ya sauka larabawa a wannan lokaci suna fama da ni da yunwa yankunan su saboda ba yankuna ne sahara ce ma'abuta kiyo ne shi ko mai kiyo bai zama sai inda akwai ciyawa in babu ciyawa ya bar wuri ko shekara 100 wannan wuri yanzu bai mai an gare ko sannan as'amuhum min ju Allah ya ba su abinci su Quraishawa duk da yake Makka wuri ne sahara da dutse amma sai Allah ya ba su dama aika aje aika suwanci a kawo abinci sai zaman to sun cire masauran Laraba ta huskami abinci wa amanuhum min khauf Allah ya ba su abinci sun kasance da suna ta yaki kan abinda bai kai ya bai kawo ba ka ce ka karanta tarihin Larabawa kafin zuwan wahayi harbul basus yaki da wanda an yi shekara 40 ana bugawa saboda wata mace da an ka soke mata taguwar ta matsala ta tashi ko sun ka buge waccan su ko sai da sun kai shekara 40 suna yaki harbul basus da basus da kuma harbul fujar banda shi akwai yaki na nasu wanda ya shahara naman ce sunan shi almuhimmu dai an yi yaki yaki ba su da aiki illa yaki yaki su kashe junan su su bautar da junan su duk wannan abubuwa sun zama tushen shahararru kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ashe Quraishawa dalilin samun nasarar su samun abinci da wadata da mi da samun abinci shi yasa duk kasar da ba ta da aminci duk kasar da babu abinci zancin ci gaba gare ta bai ko taso ba su ne les deux principes de développement shi yasa turawa maƙiyan Allah duk kasar da suke son su rubuta suna kokarin su taba ɗaya daga cikin waɗannan su diba su gani ya za su yi su hada ko ku samu tsaro da an rasa tsaro kasa ta warga shi ya za su yi su hada ko abinci saboda in an rasa abinci yanzu na bala'i na bayyana yanzu da yankin nafin na bayyana yanzu sata na yawa yanzu duk wani krim domin wanda bai da abincin da zai ci bai da shawara muna ganewa to duk kasar ce sa duk baturi a duniya duk yaki yakin da shi wadanda abubuwa guda biyu da shi sun sharaɗa dan da guda ya samu matsala guda da samu matsala muna ganewa to tunda Allah ya ba su wannan sai ya zama to babbar kasuwar Larabawa an gane ko kasuwar su ta abinci kasuwar su ta saye da sayarwa kasuwar su ta magana saboda mutane ne waɗanda sun shahara da bayani sun kware da iya magana shi yasa ba mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babbar su ita ce alqur'ani ba shi kadai ne mu'jiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an bashi iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar an bashi kaza an bashi kaza amma qur'ani shine babban mu'jiza dalili saboda su Larabawa abinda sun ka hifice da shi duk duniya shine iya magana ko a kai su a kai ka kasa wajen magana to sai an ka zo da alqur'ani ga mutumin da bai yi karatu ba bai yi rubutu ba ya zo da alqur'ani muna ganewa yace to ku ku kawo irin shi da ku da ma'ilimtan ku da jahillan ku da kowa da masu kudin ku da masu mulkin ku duk ku kawo irin qur'ani dan a nuna mu'jiza ce ta Allah muna ganewa to wannan yasa kenan yanzu an ka zo makashin qur'ani da wani yare sauka kahin qur'ani ya sauka ashe kasuwanci ya komo ina makka magana in ka tai yanzu suqul jinni majanna an gane ko da suqul ukaz an gane ko suqul ukaz Laraba sun kasance suna zuwa a hado a shekara a tattauna a gwaji wanda yake iya kwarewa wajen magana gwani na gwanaye suqul ukaz inda su nabiga suke zuwa ai bayani kenan sai zaman to can ne an ka tattaru kasuwanci ya koma makka ko ba haka ba aminci ya koma makka sai ni zancen balaga ana haduwa can sai zaman to yaren Quraishawa sai ya samu shugabanci a cikin yarurrukan Larabawa to sai Qur'ani ya sauka da wannan yaren bai hana kuma ya cicciro waɗansu abubuwa cikin sauraron yarurruka ka taika diba cin al-itqan fi ulumil qur'an sai ka an ce ga kalima ta huzayr ce ga kalima ta kaza ce ga kalima ta kabila kaza ce kenan qur'ani ya sauka ne ya cicciro mahi yawancin shi daga yaren Quraishawa ne wanda ya samu shugabanci kuma waɗancan yarurrukan sai cicciro daga gare su shi addalilin qur'ani ya sauka bi lisanin arabiyyin mubin wallahu ta'ala a'la to yanzu za mu tashi kuma cikin muqaddimat da Ibn Jarir al-Tabari yayi wanda mun ce dama manyan malaman tafsiri suna yin muqaddima muna gane ko eh duk da yake waɗanda ba manyan ba suna yin muqaddima ta kaitatta nan sai Ibn Jarir al-Tabari yace al-qawlu fil bayani am ma'na qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam unzila al-qur'an min sab'ati abwabil janna kamar fadar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace an saukar da al-qur'ani daga kofofin aljanna guda bakwai wa zikr al-akhbar al-marwiya, da kuma a faɗe labarai da aka ruwaito kan wannan. Wannan abu na farko shine cewa hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an sabkar da wato al-Qur'ani akan harufa guda bakwai. Unzil al-Qur'an ala sab'ati ahruf, wannan hadisi ne sahihi da cikin sahih Bukhari da kuma sauran littafai na hadisi. Mun gane ko? Na ɗaya kenan. Na biyu kuma kogoyin aljanna guda takwas ne, hadisi ingantacce. To amma nan da yace an sabkar da shi da kogoyi guda bakwai, shin ya saba ma waccan riwaya da tace ala sab'ati ahrufin, akan harafi bakwai? Kuma nan anka ce kofa bakwai, can kuma anka ce kogoyin aljanna takwas. Shi kogoyin aljanna takwas babu wani shakka, sab'ati ahrufin shi ma babu shakka da hadisi sun tabbata, amma shin kogoyi guda bakwai na aljanna me ake nufi da su? To wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayukan da an gane ko shi an ka kawo akan abinda ake nufi da sab'ati ahruf. Waɗansu daga cikin ɗalibai suna ganin cewa abinda ake nufi da sab'ati ahruf al-qira'at as-sab'a, mun gane ko qira'o'i guda bakwai. Wannan magana kuskure ne, saboda qira'o'in da sun ka inganta qira'a goma da sannan su kansu qira'o'in guda goma akwai sabani, shin su ne a harafi bakwai koko harafi guda na Usman radiyallahu anhu ya rubuta ya bar shidda, saboda shiddan daga baya sun zamanto an daina aiki da su. Akwai maganganun karkashin wannan. To anan abin da ke sun bugani, shi yasa idan babi na yana da maganganu masu yawa, wani lokaci ba a iya cewa a ja larabci, an gane ko? Shi ne ake ce ma wato madmun albab ko madmun fasl ko madmun alfikra. Dalibin ilimi ba so shi ka ja mai larabci ba, kai taimai bayani har shi bace bai san ina na kace ba, kai ma ka bace wani lokaci ba kamar san ina na kace ba. Menene babin ya kumsa in larabcin shi ya karfi shi da kanshi zai iya karantawa? Shi yasa da yawan masu gabatar da muhadori da khutba da wa'azi ba a gane inda za su, saboda abinda sun ka rubuta sai sun ja baki guda su fassara baki guda, su ja annabi su fassara, yawanci mutane su gane abin ba su madmun abin, ga abin da ya kumsa. To sannan sai ka shiga cikin bayani sai ga mutane suna fahimtar ina ne zaka, tariqatul ilqa ake ce mata, kun gane ku? To kenan, don haka yanzu mun samu sab'atu ahruf na so shi sun tabbata da shi, mun samu tabbacin kwarorin aljanna guda nawa ne, guda takwas ne. To amma cewa Qur'ani ya sabkar kohi bakwai na aljanna, wanda bamu da tabbacin shi. Kuma abinda ake nufi da kohohin, muna ganewa me ake nufi da kohi guda bakwai na aljanna? Sai kaga ana nufin da su kamar umurni ne da hani, an gane ko? Kaga umurni da hani, kamar a ce umurni kofa ta ɗaya, hani kofa ta biyu, targhib kwaɗaitarwa kofa ta uku, tarhib tsoratarwa kofa ta nawa? Ta hudu. Aljadal na Qur'ani, yadda anka tattauna ake bada hujja shine jadal nan, ta nawa? Ta biyar. Qasas, qisas ma kamata a ce, amma sai rubuta qasas, qasas bada labari. To amma ana cewa alqisas ko bada labarin Qur'ani ko qissoshin da Qur'ani ya bada labari, su dai ana tare. Qissoshi nawa kenan? Shidda. Mutul jam'i ne na misal, misalan da Qur'ani ya buga, kaji kofa ta bakwai. To kaga waɗanda ba kohohi bane da ake zancen shiga, a'a wasu abubuwa ne da Qur'ani ya bada labari, in kayi imani da su guda bakwai zaka shiga aljanna. Sai a ce to nan babu wani nasti wanda ya inganta a iya sani na cewa Qur'ani ya sabga da kohohi bakwai. Amma nan an gane ku, ana nufin ga abubuwan da in ka tsare su zaka shiga aljanna, mun gane wannan da kyau. To cewa Qur'ani ya sabka akan sab'atu ahruf kadiba cikin al-itqan fi ulumil Qur'an na Imam Suyuti, malamai sun yi sabani kan wannan magana, yahi magana 30, yahi nawa 30 kenan, sai ka koma can cikin 30 din nan a matsayin ka na dalibin ilimi, ba mu ce ka zabi wata ba, da ka ce mun tilasta ma cikin 30 din nan lalle tabbata akwai magana da ita ce tafi sai ka duba can in ba kana so ba san cikin al-itqan fi ulumul qur'an ba littafan ulumul qur'an da usulut tafsir a duniya suna da yawa duk bincika ka gani wanda kaga ta yi baka dauka shin mun gane wannan to yanzu kuma sai ibnu jarir at-tabari bayan yayi bayanin wannan magana sai taho zuwa kuma wani abu duk cikin muqaddimat ne da yake yi القول في الوجوه التي من قبلها يوصل الى معرفه تاويل القران القول بياني كنم كو مغانا في الوجوه احسكوكين دا التي ودندا من قبلها تفسكستونا يوصل اكي كاي الى معرفه تاويل القران سن تاويل القران ينن ينن تفسير القران مون غاني كو وانغا انا كيرانسو ريكه دا تشو ريكه دا تشو مصادر التفسير da usulul tafsir masadirut tafsir wa usulut tafsir alaramma bi sunansu dami madalla wanda duk bai san wadanga ba cikin tafsiri kina iya shafa salama ga qur'ani shekara 50 radda duk wata rigima ta taso an kace ana son a walwali matsala to rannan shi ka gane akwai sauratai yayi gidan da babu fantasiyon mai kyau eh an kace masadirut tafsir abubuwa ne masu muhimmanci ka san su bari in hada maka su ka rike an gane ko wallahi in baka san su ba wallahi wallahi duk ilimin da zaka karatu a duniya ka rike wadannan abubuwa guda hudu in baka san su ba wallahi kai hatara ni dai ina hada maka na farko masadirut ilm shi ilimin yanzu sun da magana muna magana ne kan tafsiri masadir ilmu tafsir ya kamata ka san su usulu at-tafsir in wani ilimi da usulu din shi kowane ilimi ba wai sai tafsiri tun da duk tafsiri muke magana na uku madarisu tafsir ka san madaris na wannan shi ilimin in ba tafsiri bane an gane ko sai kuma tarihu tafsir tarihin ilimin tafsiri daga nan da ya faru har zuwa yau wadanda abu hudu duk ilimin da baka san wadanga uku ba kai shi to kan baka ci ka san wannan ilimi yanzu in hadisi na masadir ilmi alhadith usul ilmi alhadith madaris ilmi alhadith tarikh ilmi alhadith innahu la haka in sunna haka in balaga ta haka duk ana dan ba in ba kai haka ba wallahi ka san kai gindin da rushewa ta mai da waya muna zira kyau to kenan da shi ibnu jarir at-tabari ya magana ne kan wujuhul lati yace fi ma'rifati fi alwujuh allati min qibliha yusalu ila ma'rifati ilmi at-tafsir shi ilmin tafsiri ba sai na shiga cikin bayanan da yayi ba ban sani ko mun fahimta ba zan baka kaman madmum saboda shi yayi bayani mai yawa an gane ko shine cewa masadir na ilmi at-tafsir manya suna kuma a usulut tafsir kaje ne iko Allah manya alaramma guda biyan da muna rike da kyau na farko shine alquran qurani shine masdar na tafsirul qur'an al-asli don qurani magana wace to waye hitan tsatta shi bayanin magana shi shikenan magana ta kare shi yasta akwai tafsirul qur'an bil qur'an akwai ka'idun shi suna na cikin littafin usulut tafsir daban-daban da wannan kariba babu ba sai na ce maka lissahi kaza ba kenan inda aka samu tafsirin qur'ani a cirato shi abu na farko tafsirin qur'ani da qur'ani kuma babban tafsirin qur'ani da qur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da kanshi don babu wanda shi shi sanin littafin Allah bayan Allah to yanda ake hada aya da aya kuma babu wanda kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sanin wannan shi yasa al-masdar al-awwal li tafsir al-Qur'an al-Karim huwa al-Qur'an mun ji wannan da kyau shi yasa kuma Qur'ani da kanshi wani bisai shi ishara cewa abu kaza a koma wuri kaza wasu da sun ka ci to sun ka koshi kadan kaddara sai sun ka ci ai babu tafsirin Qur'ani da Qur'ani ina shi ki ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ya rubu ibar litahi tafsir al-Qur'an bil Qur'an sai a ce da kanta Qur'ani shi da kanshi za fara fassara kanshi dan Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba sai ce mi tibyanan limi likulli shay Qur'ani yana bayanin dukkan komai ah to sai qur'ani shi bayanin wani abu kuma shi bar kai nayi kago ga so ta buru suri da hayaniya abu nabi wanda yake nuna akwai tafsirul qur'ani bil qur'an qur'anin ne da kanshi wani wuri yake cewa akuma can wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka sai ta mi min qablu abinda mu wa alal ladina hadu akan wadanda suke yahudawa harramna mun haramta musu ma qasasna alayka min qablu abinda mun kai muka bayani can gabani ni yake nuna wake nan akoma can a ice wannan bayani to tunda suratul nahl makkiya ce to kenan surar da ta gabace ta makkiya ce sai ka koma can cikin sura makkiya ka kace cikin madaniya tace mi cikin suratul an'am wa 'alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi'adhm dhalika jazaynahum bi baghyin wa inna lasadiqun muna ji ko amma surori madaniya su karin bayani na bayan wancan tunda cikin nisa ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin kaga ci marun ta wasu abubuwa dadada ina suke sai ka kuma cikin suratul an'am amma su ba tafsirin su bane kai tsaye wancan min qablu dole cikin an'am zai kuma dan an yi tarihi shi da min qablu ba ce min qablu min ba'du ba to bai yi wa qur'ani gashi shi na ishara kace babu tafsirin qur'ani qur'ani kai wani rigi ta ce na na daike abu nabiyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tatbiqiyan ya fassara qur'ani da qur'ani wanda shi zai bamu abinda ake cewa at-tafsirul qur'an bil qur'an kuma shi zai bamu at-tafsirul mawdu'i ka rike saboda waɗansu ba sun ce babu tafsirul qur'an bil qur'an mun ba ku hujja ko kuma sun ce babu tafsirul mawdu'i ƙarya da wasu kuma turawa masu mummunan niyya sai sun kai wani mu'jamu abin nan ko tafsirul al-ayatul mawdu'iyya fil qur'an irin su wani da ake cewa lambo sai su tattaro ayoyin da sun kai magana kan kaza tunda qur'ani ya bayani kan kaza sai su ka gani ashe wasu malamai suka ce ai har tara nuhin da suka yi wai qur'ani a tarwace na shiki sai suka zo ka hada ayoyi a kowace aya a wurinta nan da ya dace ta su yanzu inda a hada maudu'i kuma bai hana a hada dan a fitar da maudu'i na qur'ani muna ganewa ko wai har tara waɗanda abubuwa ne masu hatsari kariba cikin at-tafsirul mawdu'i دراسة تطبيقية نظرية لا عبد الرحمن الشواني قريبا شيء التفسير الموضوعي لا أستاذ الدكتور مصطفى مسلم مين أم بياني لك أم باكا أنا أبين ديك باتا مغاني من ذا الله صلى الله عليه وسلم دكان شيئا تفسير القرآن بالقرآن يا التفسير الموضوعي إنا دليل آية لا تستبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الله يتشونا ذا سجاء الجنة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأن ذا su danya imanin su da zalunci to be zulmin kin nan na kira ce fi siyaqan nafi tufidul umum tunda yace lam harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin kuna gari ba to nafiyin kin nan an nakira fi siyaqan nafi tufidul umum an kore sai in baka da wani zalunci ko guda sai su hankalin sa bai tashi su suna fahimta waɗannan ka'idodin bisa liqatin da su larabawa ne sun san abinda ake nufi ba sai an ja musu an nakira fi siyaqan nafi tufidul umum ba sai sun kace ayyuna lam yazlim nafsa suka ce manzo Allah sai gode da to abin zalunci kan shi ba sai ce ba wannan zalunci Allah yake nufi ba zaluncin da yake nufi shine mi eh shine ash-shirk yace muku je inda Allah yake ba cikin kissa ta annabi Luqman inna ash-shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to anan kaga abinda za mu samu تفسير القران بالقران يا تبتا دم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فسر ايه الانعام ده ايه ده في سوره لقمان ديا نبي wannan zai nuna maka cewa akwai at-tafsir al-mawdu'i saboda wagga su wagga aya tana cikin suratul an'am kissa annabi ibrahim ta waccan tana cikin suratul lukman kissa ce ta lukman siyakin ba guda ba kissa ba guda kuma sai hada su yi tafsiri kenan ya halatta ka hado ayoyi daban-daban masu kama mayani kan wani mawdu'i ka tafiyar da su mun ji da kyau to kaji at-tafsir al-mawdu'i malam isa kaji tafsir al-qur'an bil qur'an masdar nabi na tafsir al-qur'an muna ji da shanku shine hadisi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk ina kawo maka bayanin da ibnu jarir tabari na kawo saboda ka fahimce shi turqul lati wujuhul lati shine mi shine sunna dan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabaka maka da alqur'ani dan kai mutane bayani shi kai bayani shi bil aqwal yayi fasara wa bil af'al yayi aiki a gani wanda ga cewa annabi bai aiki da buhari ba a shi buhari ba ce waye ba a ga yadda annabi ya salla wanda Allah ya umurce shi ita ta ruwaito maka aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata an ka rubuta wa bil iqrar da kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yi bai hana ba tunda shi Allah ya turo shi zan yi arban gaci dan bai rin bannan shi ba irin ka da baka riga tsoron matarka in ta aikata haramka ce to ka san mata sai da bi su hankali kuma gane masdar nabi kenan kuma dama Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi thumma inna alaina bayana kaga wani shi daga cikin hujja ta tafsirin qur'ani bil qur'an to mun ji wannan da kyau shekul islam bin taymiya yace da an kace rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al muslimin litubayyana lin nas ma nuzila yace yash'alu al ma'ani wal alfaz kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce shi bayyana wa mutane lafuzan qur'ani ya karanta shi ajiya kaji ilmul qira'at ya hito wal ma'ani da kuma ma'anonin qur'ani ya fassara kaji ilmin tafsiri ya hito sannan kuma wal af'al da ayyukan shi kaji ilmin hadisi ya tawo da aqwal kuma shi ma ya fadi ya musu da aqwal hadisi ne shi ba da al iqra shi ma aiki ne tunda at-tarku fi'lun ne mas'ala ce usuliya mun ji wannan masdar na uku tafsirul qur'an bi aqwal as-sahaba da maganganun sahabbai wadanda sun ka inganta ba cewa an kai sahabbai ba ma'asumai bane duk abin sun kwadi a karba a'a su suna da matsayin da wani bai da shi game da qur'ani akwai abin da in ba su ba haƙiya ba ta tsayu babu wanda ya gane shi sai su saboda su sun rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da shi sun yarda da qur'anin su larabawan ne mafi yawancin su a wannan lokaci ana ganewa suna magana ne da larabcin wanda bai gurbace ba tun larabci bai gurbace ba in qur'anin yana sauka ba sai an yi musu translation ba ko traduction kai sai suka fahimta shi kuma sun yarda da abin kuma suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna gane wannan da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka sace mi ta hata shajara wannan itanya yanzu ko akwai ta mugun sai inda take ba amma su sun gane ta da idon su kenan sanin da sun kai Qur'ani ba ina da naka ba ga wani toci maka ai ilmus salaf abin nan afdalu wa ilmul khalaf ahkam wace ne magana ta wagga kai yanzu kana da ilimin da kai na wadannan magabata wace ne gigita za ka rika kai ka kai su imani ka kai su sanin larancin da shi yasa wadanda suka ce wai ba istishhari da maganganun sahabbai game da tafsiri wace irin gigita hatta da malaman lugu da sun kace karni na uku na la'arin istishhari su cikin karni na farko suke sannan hatta da wanda maganganun ba a sallama mata ba majma'a lugal qaida sun kace lugha ka'inun hayyun ne abu ne wanda yake yana rayuwa yana karuwa kowane zamani Allah ya mai ilimta kenan a auna maganar da wanda ya gabata da wanda ya zo cikin zamani in dai ta dace da kiyasi ayi aiki da ita yadda magabaci in yayi magana da bata dace ba a karba haka da kuma a wannan zamani akwai malaman da sun ka san lugha suna iya yin kiyasi su kawo wani hukunci haka wanda sun ka ce ijtihadi usulul fiqh dabbacin karni na uku na kuma hudu shin kike ce wannan magana babu ta saboda kowane zamani Allah yayi malamai waɗanda suke da ilimi suna iya ijtihadi su istinbat masdar na uku aqwalut tabi'ina galibin maganganun sahabbai a iske sun fassara wata kalma kaga ibnu jarir at-tabari nan yayi fice kwarai da gaske kuna gane da kuma hadisi yana kawowa amma ibnu kasir ya fi shi kawo hadisi sai magana tabi'ina tunda su sun ga sahabbai sun ga waɗanda sun kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan lokacin akwai imani akwai larabci ingantacce masdar na hudu yanzu sai na biyar shine lughatul arabiyya yaren larabci yaren larabci kuma ba shi ne ba kai fahaluka bi khair aina tadhhabu wanga ba larabci ne ba wanga larabcin yau da gobe da kaif halak wannan ba larabci bane ba an rahi yaren larabci ya isa ba da yaren larabci ya isa hausar qur'ani da dukkan laraban duniya mallamai da larabci shi kadai bai isa amma da shi qur'anin ya sabka kenan sanin larabci da sirrin larabci ka san ka'idodin ilmin larabci ulumul alam larabci shine nahwu sarf al-qawaidun nahwiyya was-sarfiyya wal-balaghiyya wa kayfiyatu istikhdamiha kasan ilmul adab kasan fiqhul lugha ko ilmul lugha ka'idodin su kasan su gurgudo ba ana cewa dole sai ka san professor a ciki ba to waɗanda su ne masu adir na ilmin lugha sai abu na hudu na shidda al'aql ijtihad abinda an kai ijtihadi an gane ko in an ce ijtihadi al'aql yana da cin masadir tafsir saboda sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran malaman mu magabata sun yi ijtihadi wani lokaci wajen tafsirin qur'ani to wannan ijtihadin shi ma ana daura shi saman mizani shi yasa suka cewa at-tafsir bil ma'thur ya kare daga karni na hudu wannan ita ma bannata sai su ce tafsir bil aql daga karni na hudu shi ke nan tafsir bil aql ba gaskiya bane shi at-tafsir bil ma'thur duk tafsirin da an kai da abinda an karwaito hatta da malami na zamanin mu ya dauko hadisi ya fassara ayar shi yayi at-tafsir bil ma'thur an gane ko koda yanzu yake Ustaz Dr. Musa'id al-Tayyar ya tattauna akan waɗannan matsaloli a wani littafi da ya rubuta. Mustalah ne guda biyar waɗanda akwai bayani kansu ya ɗauko shi bayani kansu. Akwai istinbat da at-tafsir bil ma'thur. Shi ko at-tafsir bil ijtihad shine abinda an kai ijtihadi ko zamanin mu na ko zamanin sahabbai akwai tafsirin da ba bil ma'thur bane. Kenan tafsirin da sahabbai sun kai idan ijtihadi ne sun kai suna ne at-tafsir bil ijtihad ana kiran shi bil aql duk da yake bil aql saboda hankali na yayi aiki kuma ana kiran shi tafsir bil ma'thur saboda an ruwaito shi ga sahabi intabih nan nasu abin ya rikice musu ta fuskar an ruwaito shi daga sahabi tafsir bil ma'thur ne ta fuskar sahabi yayi ijtihadi huwa tafsirun bil ijtihad ko bil ra'yi bil aql shin muna gane wannan ka ji hanyoyi guda shida su ne waɗanda amanyan manya usulu nan masadiru tafsir to su an masadiru tafsir kuma su a usulu tafsir matsayin su na usulu tafsir da qur'ani ake aikin a fassara qur'ani kaga tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan da hadisin za a aiki kaga ya zama to at-tafsiru masdarun wa aslun min usulu tafsir haka shi ma al-aqwalu sahaba masdar ne min masadiru tafsir wa aslun min usulu tafsir haka aqwalu tabi'ina masdar min masadiru tafsir wa aslun min usulu tafsir haka kuma al-lugha masdarun min masadir at-tafsir wa aslun min usul at-tafsir ko ace adatun min adat at-tafsir sannan haka al-aql malamai sun kai sabani shi hankali yana cikin masadir at-tafsir ko adat at-tafsir ne sai an kace a'a shi masdarun min masadir at-tafsir wa adatun min adat at-tafsir adawat at-tafsir in an ka hankalta ma ijtihadin da magabata sun kai to yanzu shi al-aql ko al-ijtihad mustawun min masadir at-tafsir in an ka hankalta ma da hankali ana aiki ayi tafsiri ayi ijtihadi wa huwa usulun wa adatun min adawat at-tafsir mun ga da wannan abu na hudu madarisu at-tafsir gakka kai kana tafsiri baka san madarisu at-tafsir ba akwai madrasa ta Madina ta su Ubay ibn Ka'ab da daliban shi akwai madrasa ta عبد الله بن عباس المدرسة المكية تمكة تقول عبد الله بن عباس مكية رأي تقول لك يا رأي قصة إراكي أكوي مدرسة عبد الله بن مسعود تا إراكي سيما عبد الله بن مسعود يا رأي إراكي أما السعودية يا رسول مكة قبل إشينا سمو جن أبن وجن طائف حي الطائف سيوا سي مدرسة تا مدينة مدرسة تا إراكي madrasa ta makka ina guda daga nan suke nan ba manyan madarisu tafsir madrasa ta makka ta Ubay ibn Ka'ab madrasa ta madina ta makka ta Abdullah ibn Abbas ta Iraqi ta Abdullah ibn Mas'ud yawa waɗanda su ne manyan madarisu na tafsir sai abu na hudu shine tarih ilmin tafsir gakka sai kana tafsiri ba san tarihin tafsiri ba tarihin tafsiri tun daga Qur'ani zai faru a sarkar Qur'ani tun da ya ce summa inna alaina bayana mufassir na harko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ɗan Qur'ani ne suka ce ba su yarda da fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga daga nan sun ka samu matsala to in baka yarda tafsirin da annabi ya zo da Qur'ani ba banda Allah waye annabi sallin Qur'ani to kaga ce baka yarda tafsirin shi amma ka yarda malamin ka kuma shi malamin ka ba larabi na bakashin ka ko larabci bai iya ba in an ce ai larabci na minti biyar bai iya ba kuma ka yarda tafsirin shi ya kawo wannan saboda hatta da waɗanda ma sun yarda da hadisin yanzu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi musamman masu karatu a dirasal akademiya wanda ka karatu wani mutum ya zo jami'a ya yi masters ya yi doctora har ya zama professor da yawan su suna cikin hatsari cikin irin wannan sai ga mutum ya yi MS da sai shi ko masters amma ya zo yana rena magabata kai kuma doctoral da ka rubuta da professor da ka zama da littafin su da haka zama professor ba gidan ku da haka rubuta wannan littafin ba ko ga mutum ya zo ya yi risala yace ya wannan risala yana ihda'in ta zuwa ga mata tai da diyane in an yi sa'a na mashi sa'uwa sai da uwa ne amma su salaf magabata da sun kai littafin da ya samu su bai musu addu'a ba wai kuma professor muna ganewa to wannan ta ji takaitaccen bayani kan tarihi ko wani ilimi in ka karanta tarihin shi sai ka iske wani fanni an rubuta littafi yanzu in ka karanta magabata ko wani karni a karni na farko an rubuta littafi kaza waɗanda anka samu a karni na biyu an rubuta littafi kaza karnin nan 14 yanzu da muke da su na musulunci ko wace shekara ko wani lokaci akwai malaman da sun kai wannan ilimi fanni akwai wanda ya rubuta littafi 100 wani 150 sai ka sai an rubuta littafi dubbe cikin wannan fanni kai da dan magister cinka da ɗan doctoral ka mai safaha 50 ko 60 ko 70 ko 200 saka zaka karanta mutane hayaniya cikin ilimi waye kai Allahumma amin mun gane ko to mas'ala ta uku da Ibn Jarir al-Tabari ya kawo zikr ba'd al-akhbar allati ruwiyat fi al-hadd 'ala al-ilm kenan labaran da anka fada wadanda fi al-hadd wajen kwadaitarwa 'ala al-ilm bi tafsir al-Qur'an akan sanin tafsirin Qur'ani wa man kana yufassiruhu min as-sahaba da wanda sun kasance suna tafsirin al-Qur'ani cikin sahabbai kafin wannan ya kawo zikru ba'd al-akhbar allati ruwiyat bin nahy 'ani al-qawl fi ta'wil al-Qur'an al-karim fi ta'wil al-Qur'an bil ra'y nan fadin labaran da sun kazo wadanda sun kai hani kai tafsirin al-Qur'ani bil ra'y da ra'y nan ba dogon bayani zan yi ba yima Allah ƙarya Ibn al-Qayyim yace mi an hada shi da shirka tari قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون من قال لكم تو ان انكتي منزا الله صلى الله عليه وسلم يتي من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وند يمي القريا ده غنغان يني ما كان شي موتا ياي ما كان يا ترى ما كان شي تيكت ده بلاس تا جهنم تو الى غوند يمي الله قريا to amma bin ra'ayikin nan shine wadansu malamai suke ce ma bil ijtihad domin da ra'ayinka na zaka ijtihadi kai tafsirin qur'ani to shi ra'ayin nan kala biyu ne wasu ce tafsirin qur'ani bil ra'ayi haram mutlaqan kuma ba halalun bane mutlaqan shi at tafsiru bil ra'ayi akwai al mamduh akwai al mazmum tafsiri da ra'ayi akwai al mamduh wanda ana yabonka in kai shi akwai al mazmum abin zargi wanda biyan fassara Qur'ani da ra'ayi amma tare da istihaji tare da kawo ayoyi da hadisai da maganganun magabata to nan wannan ra'ayi na ana son shi saboda Qur'ani ya hudu su abubuwa karara wadansu abubuwa bai hudu su karara ba yanzu misali etudiant an gane ku sai wani yace kana shan hura kuma ka shan hura to yanzu sai mu ce don Allah kawo mana inda Allah ya ce a shan hura cikin Qur'ani a alqur'aninci inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ishrabu hura ita muka bai da ko ya ayyuhallazina amanu kulu kunutu a alqur'aninci babu to amma yanzu sai mutum yazo ya ce maka a'a ai Allah ya ce huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine ya halitta muku abin da ke cikin kasa lakum ko kace lil ikhtisas ya kebance abin da ke cikin kasa don ku ku amfana ko lakum allamu lit ta'lil don ku li ajrikum to tunda Allah ya halicce shi don mu ba dole bane sai an kira sunan hura duk abin da bai cutar da mu halatuna mu yi amfani da shi wanda kaga tafsirun ne bil ijtihad ko bil ra'ayi al mamduh don saboda akwai dalilin da nasoshin da duka wadanda suke karfafa wannan ra'ayi to amma yanzu sai mutun yazo yayi ra'ayi bil ijtihad al mazmum ko babu aya babu hadisi ya kawo ra'ayin shi ko ko ya kawo aya sai shi tawili mugun tawili mutun yace maka da Allah yace al mal wal banun ziyatul hayatid dunya al mal wal banuna ya sai yace a'a ba aya haka ne ba al banuna nan jam'ul ibni bane ba jam'i ne da ba jam'ul biniya gini ya kamu almalu dukiya wal banuna da gine gine gidaje jiratul hayatul dunya sai ce in kana da ɗa ɗari wai ba ado na ba amma in kana da gida ɗari ado na kaga wannan ra'ayi ne mazmum to shi yasa in ka ji an ce ar-ra'yu ko as-salaf suna zammun ra'ayi shine ar-ra'yu al-mujarrad al-dalil kawai katon kaddara na ce ko shi irin yadda Turawa suke so a bar kowa shi wasar Qur'ani sai kowa shi ilimi mai hissai kina an maida magana Allah wasa kowane ilimi mathematics tana da tarihi tana da sunka azata science hakan ga physics hakan ga shimi chemistry suna da tarihi suna da magabata amma shi littafin Allah za a ce kowa shi wanda ga dama ai wanda kanka dama in kana so ai baka hanakan ka mutuwa baka hanakan ka tashi kiyama kenan da a bar fatawoyi na shigantaka su ya cikin duniya to dan haka in ka ji ar-ra'yu ka ji abin da yake baka in ka ji salaf suna zammun ra'ayi zammun ar-ra'yu al-mujarrad anil dalil ko ar-ra'yu al-mabni ala al-hawa wal afkaru as-sabiqa to Allahumma amin ina ganin lokaci ho ya fara matsowa amma bari mu dan tsoci nukta guda ko biyu wannan karatu dole sai ya zan karatu biyu mun yi tunanin abin nan ذكروا بعض الأخبار أنبتهم وأنصوا الأباري التي رويت وأن أنكروتوا في الحفظ على العلم وأن تسكيوا قلتوا وأكان سني بتفسير القرآن جميل سنة القرآن ومن كان يفسره من الصحابة وأن تسكى شهرة تفسير القرآن في الصحابة كنن نبايا أي حالي متنشي وقعي رأي إنشي في القرآن باتارد الريدي وكما إرم التفسيري أن يطور تروى أكان شدكة وتجع النرى kuma ba shi ke nuna kai tafsirin Qur'ani ba a'a abu ne mai kyau in an yi ilimi an yi karatu an san abin da aka yi ana da kyakkyawan niyya an gare ko tunda in ba a san Qur'ani ba ya za a san halal da haram duk hadisi za su fassara al-Qur'ani ba sai ku muna fahimta ba kenan ilimin tafsiri yana da alaka da hadisi yana da alaka da manzannin sahabbai yana da alaka da larabci sanin su kuma yana kai ka ga sanin fahimtar alqur'ani sani mai kyau wadanda sun ka sharar tafsirin alqur'ani suna nan akwai khulafa'ur rashidun su abubakar da sayyidina umar da ali radiyallahu anhu abubakar umar usman ali radiyallahu anhum ajma'in wa sahabati ajma'in da ma kan sahabban manzo allah sallallahu alaihi wasallama irin su ummul mu'minin aisha an gane ko akwai riwaya ta dama da an kawo na abin nan kana ma ai bincike kan riwayoyin da an kawo na tafsiri ga matan manzo allah sallallahu alaihi wasallama misali ko riwaya ta umar ko usman ko ali ga sunan dai sahabbai irin su abu huraira ya ruwaito da sai da dama da shi da alaka da tafsirin alqur'ani misali ko ulumul qur'an irin su ubay bin ka'ab irin su abdullahi bin mas'ud irin su abdullahi bin abbas kuma ai hattara sai an bi dikin riwayat kin ba za ka na zuwa ko ba kuma wani littafi da ake cewa tafsiri na ibnu abbas tanwirul maqabis waye ga ma shi ibnu abbas ma bai rubuta tafsirin ba riwayoyin shi da an ka tattaro waye ga ma duk sun inganta amma ga wani ya dauko tanwirul maqabis ibnu abbas ya ce ibnu abbas ya ce to ka san waɗanda sun ka zaman toke nan tun daga zamanin sahabbai bayan hadisai sai kuma zikrul akhbar an ba'd as-salaf fi man kana min al-qudama al-mufassirin محمود عليه بالتفصيل ومن كان مذموما علمه بذلك يا هدوس سلف وداندا daga cikin magabata tafsirin shi ya zamanto mahmudan abin yabo saboda tafsirin nan kai mai kyau wani kuma ya zamanto mazmuman abin zargi na hada muku dalili in babu dalili kawai ka zo kai ta mutane sanin abin da kaka so tun wancan lokaci akwai masu tafsirin alqurani musamman bayan lokacin sahabbai tunda sahabbai ba su yi tafsirin alqurani irin haka amma tun lokacin da matsala ta fara faruwa zamanin shi'a ta bayyana zamanin Aliyu tun daga nan da khawariji sun ka bayyana shikenan sai tafsiri ya fara samun matsala ga su mu'tazila sai ka karanta wato ka karanta abin da ake kira manahijul mufassirin da mazahibul mufassirin mazahibuhum al-aqdiyya wal fiqhiyya bincike ne mai yawa wani sai kaga aya in ta dace da su mazhabar shi ita zai tawuyi ya tai can khawariji ga sunan su ita fassara ayoyi su ita kafirtar da musulmai kuma su ita kashe su suna barin kafirai ga sunan su yanzu abin da yake faruwa da ba tura suna jiran sun karanta na aqidu sai su taimaka musu da kuɗi da makamai don su cigaba da halakar da musulmai ko su zo a ce wani mutum ya ce akwai wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ba shi kuɗi su gina mai masallatai ya zo ya bata musulunci a kasashen mu don wannan ya yi sauki wajen bata musulunci bisa ga wanda ya zo da sunan kafirci sun ga in kirista ne ya zo bature sai ya shekara 50 a yankin musulmi bai samu mutum guda ba amma in wani da to da wata aqida ta kafirci sai ya gina masallaci ya ce daga bashi annabi da to a wannan ai tambada ta kuma kahirci na kuma ai tawili a ce ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai shi Muhammad as-sunna ne kuma yazo fa hudu cikin Qur'ani wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ku ce ku ai Ahmadu na shi ku Ahmadu ba shi ne ba wani gwashirin bi rasulin ya atimin ba ismuhu Ahmad wai Ahmadu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akimi ba shikenan sai wani annabi shi bayyana kisan India wai sunan Ahmad Mirza Ghulam yanzu Faransa da Ingila sun kama wannan aqida ta taimaka musu wajen lokacin da Ingila ta yi mulkin mallaka a ƙasar India sun kace yaki da Ingila kamar yaki da Allah ne don Allah ne ba turawa maka mai da ƙarfi in kai yaki su kuma kai yaki da Allah an ka sa mutane sun kace sun ka bari an ka ba mai ƙasar su kai riza kamar shi mai ƙasar ka kana da makami kowa ne guda gare ai muto kasu da sunan suna ce mutane in ta'adda kuma suna sun kama duniya mulkin mallaka su ke yin maka mai ana kisan mutane kuma suna ce mutane in ta'adda kuma wai suna adda kotun duniya kuma suna da bijin dukin duniya kai yanzu da kake jira su yi adalci in ba da kace baka san ciwon kanka ba tashi kai makamin nukiliya shine annabi da dukin duniya ko shine kotun duniya in ba kai kuma ka bari a halaka ka kana na kana jira mahadi shi bayyana mahadi tabbata zai bayyana mu aqida mutaali sunna mahadi zai bayyana ko haka nan bari amma ba a haife shi ba su ko yan shi'a wai mahadin su an ba haife shi sai shige cikin rami sardam wai ana na an kai mai doki da takobi saboda lokacin da zai bayyana da motoci da bindigogi ba su aiki sai shi bayyana suna nan suna cinye da mahadi mu kuma muna jira mahadi tabbas amma ba a haife shi ba amma ba a ce ka jire mahadi shi bayyana ba in mahadi ya bayyana ka bi shi tunda matsayinka na musulmi ne amma yanzu abin da ya kamata kai marba zaka yi bindiga kai makamin lokiliya in ba haka ba tura ana iske ka kai mahadi shi bayyana fa halaka ka kana nan kana kira mahadi in ya bayyana za mu yi kaza to wannan ma mahadi na bayyana kana da rai in ba da jijita ba to Allah ya kyauta ɗan uwa saboda lokaci ya yi halin samun tsammanin wannan karatu zai ƙare amma naga alamun ba zai ƙare ba darasi na biyu idan Allah ya kaddara insha Allahu ta'ala za mu zo sai mu karasa wannan muqaddimata al-ikhtilaf fi tafsir anwa'uhu asbabuhu wa atharuhu wa kayfiyatu at-ta'amul ma'ahu sannan kuma tafsir Ibn Jarir at-Tabari namuzajan da shine za mu yi aiki insha Allahu ta'ala abinda muka faɗa da mun tudiri Allah subhanahu wa ta'ala wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.